sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM a kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau Litini 13 ga watan Janairu Ibrahim Kalma si garba ne da Aisha Tisle da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren bayan labaran duniya za a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya rataba hannu kan kudirin dokar harkokin kudi wadda ta tanaji ƙara haraji kan wasu kaya amma fa
ari da akai wannan ya shafi kayayyaki na alatu da kayayyakin din daji idan ba za a gani za a talaka ko kuma karin garshi da shi
yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan koshin sallamar babban komandan rundunonin mayakan kasa kamar yadda ya faru a Niger na tasiri a yaki kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tara 2022655655 za kuma a ji labaran wasanni yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkanku da dare ga labaran duniya an kammala tattaunawa tsakanin shugabannin bangarori biyu na Libya da suke yaki da juna a yau Litinin a birnin Moscow inda ministan kasar wajen Russia ya nuna cewa an samu ci gaba wannan na zuwa ne kwana daya bayan kullar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin su wacce Russia da Turkiya suka samar Russia da Turkiya sun kasance sune masu sasantawa a kasar ta Libya wanda ta tsinci kanta cikin rashin zaman lafiya suna kokarin tursasa Fayez al-Sarraj shugaban bangaren gwamnati da duniya baki daya ta amince da shi da kuma abokin hamayyarsa General Khalifa Haftar akan su fara daraja matakan samar da zaman lafiya mai dorewa a siyasar kasar kafin fara tattaunawar ta yau Litinin Al-Sarraj ya fada wa al'ummar kasar ta Libya da su bude sabon shafi a cewarsa su juya wa hargitsin da ya faru baya su rungumi kwanciyar hankali da zaman lafiya An shiga rana na uku a yau Litinin yayin da masu zanga-zanga a kasar Iran suka fantsama kan titunan birnin Tehran da kuma wasu sauran garuruwan kasar bayan amincewar da gwamnatin Iran ta yi na cewa ita ta harbo jirgin saman fasinjan Ukraine a ranar Laraba da ta gabata dukkanin fasinjoji 176 da ke cikin jirgin sun halaka tunda farko dai gwamnatin Iran ta yi kememe ta musanta cewa makaminta mai linzami ne ya harbo jirgin tana mai cewa duk farfagandar kasashen yamma ne yanzu haka gwamnatin Iran tana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga ciki da wajen kasar amma har yanzu babu wata alama da ta nuna cewa zanga-zangar za ta rigice ta zama ta kin jinin gwamnati mayakar kungiyar al-Shabab a Kenya sun kashe masu wasu malamai makaranta guda uku sannan suka yi garkuwa da wani malami a karamar hukumar Garissa dake kusa da iyakar kasar da Somalia rahotanni da yan sanda suka bayar ya nuna cewa mayakan sun kyale wata mata dake shayarwa saboda ita mace ce a makarantar primary dake Kamusi sannan maharar sun cinnawa ofishin yan sanda wuta da kuma lalata hanyoyin sadarwa a harin wanda ya auku a yau Litinin Hassan Omar wani mazaunin yankin ne na Garissa inda aka kai wannan hari
The most safe place in Garissa county was this line Bura district the line especially
ya ce yankin Bura dake gundumar Garissa shine yanki da yafi kowanne zaman lafiya to amma lura da abin da ya faru ya zama babu inda ya tsira kenan kungiyar al-shabab ta sha kai hare-hare da dama a Kenya ciki har da mummunan hare-hare da ta sha kaiwa makarantu da kuma kantunan masu sayayya. Kuna shan labaran nan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa a kasar Malawi ta ce tana bincike kan wani yunkuri da aka yi na bada cin hanci ga alkalin da ke sauraron karar da aka shigar kan zaben shugaban kasar da aka yi mai cike da takaddama wanda ya baiwa shugaba Peter Mutharika wa'adi na biyu. Jami'iyun adawa na MPC da UTM suna ikirarin cewa an tafka kurakurai a zaben wanda aka yi a ranar 21 ga watan Mayun bara. Shi dai shugaban na Malawi ya samu nasara da ƴar tazarar yawan ƙuri'u ne, inda ya kada abokin hamayyarsa Lazarus Chakwera da ƙuri'u 159. A cewar shugabannin adawa, an samu kurakurai da dama a zaben, inda har a watan Agustan bara suka yi kira ga babbar kotun kasar da ta soke daukacin zaben. Ba a taba dai kalubalantar sakamakon zaben kasar ta Malawi a kotu ba tun bayan da ta samu yancin gashin kai daga tura mulkin mallaka Britaniya a shekara ta 1964.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya rattaba hannu kan kudirin dokar harkokin kudin shiga a yau dan nan Litini, wanda ya hada da ƙara haraji kan wasu kayan alatu. Ga Umar Faruk Musa, wakilin muryar Amurka a fadar shugaban Najeriya, da cikakken rahoton.
Yau a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kudirin doka ta shekara ta 2020 akan kuduri na kasafin kudi na wannan shekara. Wannan dokar, kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana, tana dauke da muhimman batutuwan da suka shafi tattalin arzikin kasa, musamman akan maganar haraji da kuma irin matakan da gwamnati ta dauka domin tabbatar da sabbin harajin za a turo a cikin kasa bai shafi kayayyakin abinci da sufuri da zai iya cutar da ko zai iya kawo kunci ga talakawan Najeriya ba. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya kara mun haske, inda yake cewa
ita wannan sabuwar dokar kudi da aka saka a wannan shekara, na farko dai yana da muhimmanci a san cewa tana tafiye da kasafin kudi na sabuwar shekara wanda aka dawo da shi zuwa farkon shekara. Saboda haka kaga za a samu daidaito wajen tafiya. Akwai muhimman abubuwa kuma guda biyar da wannan doka take kunshe da shi. Na farko dai, wato an lura cewa kaman kamfanoni da suke kafawa na 'yan kasuwa a ƙasa, akwai matsi da ake musu wajen haraji da zuwa da wannan doka za ta yi kokari ta tabbatar cewa an yi abu bisa ka'ida da daidaito. Abu na biyu shi ne su kansu brokoki na haraji na Najeriya a danganta su da shin me yake faruwa a kasashen duniya a zamanantar da su. Na uku, a kyautata bunƙasar ƙananan masana'antu da ma'aikatu waɗanda ya masu zuba jari za su saka. Don duk duniyar nan yawanci ɗan waɗannan ƙananan masana'antu su suka fi ɗaukar ma'aikata da suke bunƙasa tattalin arziki. Da na hudu da ke cikin wannan doka shi ne ita kanta gwamnati tana buƙatar ta ƙara samun kuɗin shiga. Ana so a duba fannoni da yake ya kamata a duba haraji ba a karɓa. Akwai sababbin wurare watakila isa a kawo, wasu gurin kuma dama akwai dokar a karɓa amma ba a yi. Sannan abu na biyar da wannan sabon kunsa shi ne ƙari da aka yi a kan farashi a kan haraji na cikakkaiya, wato VAT, wanda ya tashi daga kashi 5 zuwa kashi 7.5. Amma ina so masu sauraro su fahimci cewa ƙari da aka yi wannan ya shafi kayayyaki ne na alatu da kayayyakin jin daɗi. Wato shugaba Muhammadu Buhari ya ce kada a taɓa harkar abinci da harkar sufuri, yadda ba za a gallaza wa talaka ko kuma ƙaramin ƙarfi da ciki.
To Malam Garba, galibi abin da ake ta nuna damuwa a kai shine matsalar cin hanci da rashawa wanda ya yi katutu a fannin maganar haraji. Wani mataki kake jin wanda za ta ɗauka?
Ai, idan aka lura, wato ita gwamnati ai faɗi ne da ita, ana fatan daga nan zuwa watakila ƙarshen wannan ƙarni shekara 10 masu zuwa nan ga zamanin cewa shine kai kabinu ko na kudi hannu da hannu ma wannan ya zama kauyenci ya zama tsohon yayi saboda abu ne da ake neman ne da shi a rinda ya tsaffa tuta kai ka zo ka shigar da bukatar ka ka aika su masu baka ko masu biyan haraji fiya ba tare da mutum sun sadu ba da tana a ci za a tattauna wajen rashawa da cin hanci daga wannan wata muka shiga wani ta fito da sabon tsari wanda yake duk wanda ya fitar da kuɗi biliyan biyar na naira daga asusun gwamnati sai an buga a yanar gizo so kowa ya gani wa aka biya don me yasa aka biya.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi dangane da ƙudurin doka ta shekara ta 2020 akan kasafin kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya rasa ba hannu a kai a yau. Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja Najeriya.
A gaida Umar a shirinmu na yamma an ji cewa shugaban Nijar Isuhu Muhammadu ya sallami babban kwamandan rundunonin mayakan kasar janar Ahmad Muhammad da haka yau za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi ne kan ko shin sallamar babban kwamandan rundunonin mayakan kasa ko hafsan hafsoshin sojin kasa na wani tasiri a yaki kafin nan a dan saurari wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da alamar yau za mu fara ne daga Jaskwata yamma da Bauchi. Wake kan layi a Jos.
Barka da Ibrahim ya aiki.
Lafiya lau barka da.
Sunana Aliki Kabiru Highlanders daga garin Jos.
To Highlanders muna sauraron ka.
Eh to farko dai muna addu'a Allah ya sa wannan canji da aka yi ya zama alkhairi. Amma mu a tunanin mu Ibrahim hakan ba shi ne mafita ba.
Kuma
ma'anar shine dakarun kasar su yi kokari su ga cewa sun yi kokari sun fitar da kasar daga cikin damuwar da suke. Amma mu a ganin ba wai canyin wa'annan hafsoshi shine ba da fatan Allah ya sa su yi nasara akan abin da aka aiwatar a kasar.
To mun gode Highlanders daga Jos kuma bari mu je mu Niger. Wake kan laye Niger.
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To takwara menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina canza ainihin shugabannin jami'an tsaro ba shine da zai warkar da komai ba.
Dan me?
Na farko dai su waɗanda haƙƙin abun yana tsaye a kansu to su ya kamata su fidda san rai game da al'amarin tsaro a Afirka ba ma iya ne jahuriyar Niger ba domin su duba su gani yadda ake ta hasaran ainihin masu damara a kasashen mu na Afirka da wanda ke cikin ne musamman ainihin fararen hula to bai kamata suna sakusaku da ainihin bangaren tsaro ba wanda dai haƙin siyara ce akan tsaron su ya kamata a gajin sai su gyara duk da su fitar da sauri a rayuwarsu
abinda zan faɗa kenan a ra'ayina to mun gode Malam Iro daga Niger bari mu je Kebbi wace kallaye a Kebbi
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam
kuma Nasiru mamari ko to area zuru Kebbi state wanda aka fi sani annabi
to Malam Nasiru
wato ra'ayina game da wannan sauke shugaba da aka yi na sojoji a Niger ya yi daidai
to
da idan kun ka duba Mallam Kalmasi Garba kaga Najeriya ya kamata a ce ana yin haka nan idan ana yin haka nan da abubuwa sun rage yanzu ka diba Niger din nan mutun nan duka aka kashe sojoji amma shugaban kasa ya dauki mataki amma muga namu nan ya dauki mataki abu ya gagara kullun sai dai a ce ayi ta hakuri ayi ta hakuri don haka ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da yayi koyi da Muhammadu Yusuf saboda abunda yayi daidai amma shi ma ya daure ya koyi da shi ya soce botai bi amanin botai Allah
to wasu kuma na cewa a kasashen da aka ci gaba idan haka idan aka samu wannan matsalar manya-manyan ne koko ke aji aiki ba komandojin soja ba
Mallam Kalmasi Garba lahimmanyan ne idan muka duba idan aka ce babba ga babban soja ba karamin mutum bane kaga at least ya dace a ce idan tunda ana kashe yaran mu da sojoji akwai soja da mu biyu yanzu haka amma kowanne kullun halin ya gaba yake sai nan wannan ka ya kamata shugaba Buhari ya yi kokari ya yi koyi da wannan bawan Allah Muhammadu Isu da shi ma ya rika sauke manya
to mun gode da ra'ayinka daga Kebbi kun bar mu je mu Kaduna garin gwamna wace kallaye a Kaduna
ka Almasi Garba barka da dare
barka da mutala
to abocin mutala ne
daga alama
Alhaji Musa Garu
daga alama
ne rezo da rekoda kasuwar kawon Kadunan Najeriya
haka
ka Almasi ai wannan sun ai ka gane ko idan abu ya ce cinyewa to abin da ya kamata kenan ka sallamu wanda kake ganin akwai matsala ka je ka kawo wani ka gwada yanzu ba na gaya ma shi aikin soja da ka ganshi daga Najeriya har Niger duk inda ka sani ai akwai waɗanda ake tunanin cewa yau idan aka ba su za su iya kafigawa to amma saboda sakamakon su waɗannan manyan sun zo sun babbace gurin sun tattare gurin ba wani wanda zai leko wanda zai za a nuna shi a duniya wanda zai nuna shi ma zai iya wannan aikin ai da haka shugaban ƙasar Niger haka ake so ya yi daidai idan ka ga mutum ba zai iya maka aikin da ya kamata ba yanzu maganar security tsakanin Niger da Najeriya shekara nawa ana magana guda ɗaya. Ne ga shekara nawa ana magana guda ɗaya a ce abu yaƙi sun yawa don haka ni abin na gani wannan abin ya yi daidai a nawa ra'ayi ko ban ce ra'ayin wani ba na yi daidai wannan to fatan Allah isa Najeriya ma a duba irin wannan al'amari
to mun gode da ra'ayinka Malam Musa har yanzu dai mun makale a Kaduna din waki kallaye a Kaduna har ila yau
to bayan kalmar shi garba guttala ne dai akan hanya ya ture ne wai shi targa shi
ai na kula tare kuke ai muna jin ka
to sunana Muttala ne na kira ku daga gare da gasa ka zo tare da Najeriya
to haji Muttala
to a kalmar shi gaskiya mun jinjina ma shi Muhammadu Yusufu kaga yanda ake aiki a kamata muna ba kasashen mu na Afirka ai kasan da aka cigaba ba kafin mu a cire kan ka gaza manyan za a ga da kan za su aje aiki ma kafin a waiwayo su kuma kaga shi da an ce cin kasa da wata ɗaya soja kusan 200 aka kashe mai inda wasu kasashe Afirka ana fadan gaskiya da ake kashe sojojin bil
to da alam muna jinka
shugabannin kasan ma ba saba bari wayannan shugabannin sojojin su ƙara wata shida kila ana koyi musu arzikin sojojin da ake kashewa ne a sauran Afirka shi yasa ma ake barin su shugabannin suke dadewa a kan kujera tashi lafiya
to kai kuma ka tashi lafiya mun gode sosai bari mu je mu Baucin Yakuba wake kallaye a Baucin
Malam Musa Ibrahim ku daga daga jihar Bauchi karamar hukumar Ganjiwa
to Malam Musa muna jinka
ina ra'ayina ina goyon bayan wannan kire shugaban Hassan Sojoji da aka yi
saboda
shugabanci ya kamata idan an ga ba zai iya ba to a sauki a ba da wani wanda aka ga zai iya to idan ba a sauke shi ba sai an kare sojojin ne za a sauke shi wannan ina goyon bayan wannan sauke shi da aka yi duk wani shugaban da aka ba shi shugabanci an gaba zai iya ba ya kamata a sauke shi a gaba da wanda zai iya
to mun gode na Bauchi daga Bauchi bari mu je kuma Katsinan duk wake kallaye a Katsina
Usman Haruna Kangalan
to malam Usman
na'am ni ra'ayina shine kama yadda wannan ban Allah Muhammadu Yusuf ya diba ya tsabke wannan manyan komandojin sojan yahi to saboda Allah ya kamata mu ma nan Najeriya a bincika akan wannan manyan ma'aikatan gaskiya inda aikin tsakani da Allah ake yanzu da abin ya wuce haka
wato kai ma kana ganin matsalar daga manyan sojojin ne ba manufofin kasar ba
a gaskiya kasa manufofin ta mai kyau ne kawai matsala tana wajen manyan sojoji
To mun gode na Katsina bari mu je mu Yobe wake kallaye a Yobe
Babu ne da kuwar ga dinki ga local government Yobe
To malam Babu muna jin ka
Ra'ayina abinda Muhammadu Yusuf yayi yayi daidai shine abinda shugabanci yake so a yi jira inda kaga da matsala ya kamata shugaba ya dauki mataki akai abinda muke fata shugaba Muhammadu Buhari ya bar Najeriya
kana ganin in yi haka za kana ganin kafin haka ya faru ba a canza hafsan hafsoshi ba gabanin wannan
ai mu kaman mu a gabashin Najeriya matsalolin da muke samu in ka bar shugaba ya dade za a samu al'amuran da shine wani lokaci sai kaga abun ya tabarbare amma aka canza kowa zai zo da zumman yayi aiki a al'umma ya tsakaninsa da Allah Ndiya ka ya ganye an yi daidai.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka kai ma bari mu je mu Taraba wake kallaye a Taraba.
Adamu baban mutum biyu.
To malam Adamu muna jinka.
Wato duk masu ba da shawarwarin nan shi shugaban kasa Muhammadu Buhari shi akwai abin da ya hanga da shugabannin sojojinmu na Najeriya. Inda ayyukansu bai yi masa ba. Shi ma soja ne ya san aikin soja ya san yadda kasar nan take lokacin da aka dora sojojin nan akan
muna jinka sosai
ya kasar nan take rashin zaman lafiya da muke ciki wanda ko ina Najeriya ana cikin tashin hankali yanzu mun samu kwanciyar hankali sai jifa amma mutane ba su gani mu alhamdulillah mun gode wa sojojin mu na Najeriya Allah ya kara musu ci gaba da ayyukansu alhamdulillah
to aka ce karkataccen wani daidai din wani mun gode kai ma da ra'ayinka to bari mu ketara zuwa inda abin ya faru wato jamhuriyar Niger wake kallaye a Niger
kusa magana da Rabi ne kun wanda yake
to malam Rabi muna jinka
a ga ta mu wannan ke zuke wani sojojin da ya dawo Allah ya sa da yana alheri ne amma ta ta alamar da yana da mu mu wannan ka take ta kamar da kamata ka ci ko sa ana iske so ga Allah ne wannan ka kinga amma ta gundo ne ke Allah ne ne to Allah ya tsaya dan saboda gaskiya abin ya da mu to sai
to mun ga yana ci gaba
kai hari sojoji aka ce da yawa haka duk gaskiya mun yi shekaru ga muka nan Niger a cikin ta hari sojoji ne da yake so aka tata
mun gode duk da ike layin ka ya katse mun gode ka yi kokari sosai muna fatan za mu samu kira daga jamhuriyar Niger ba dai kawai ba bari mu koma Bauchi Yakubu wake kan layi a Bauchi
Assalamu alaikum Malam Ibrahim barka da aiki
barka da warhaka
sunana Isma'il Muhammad Bello mai gari da shinkafa kasuwar Winki
to Malam Isma'il muna sauraron ka
sai gaskiya abin da Muhammad Yusuf yayi daidai ta wani gefen amma ta wani gefen bai magance matsalan ba sakamakon ni a nawa fahimtar abin da ya yi daidai amma dai ana so a magance gaba daya wannan sojojin kasar faransa ya kamata su bar wannan yankin gaba daya na afirka saboda matsalar su ne suka san haddasa mana wannan matsalar da ba su inda wannan matsalar duk ba a same su ba
to mun gode kai ma da ra'ayinka mun gode wa kowannen ku da ya ba da ra'ayin shi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
ɗan sanda a ƙasar Ghana sun dakatar da wani jami'in su har sai an kammala bincike akan wani rikici da ya barke a wata wasan ƙwallon ƙafa a jiya Lahadi wanda ya sanadiyar wani ɗan kallo ya sami rauni daga harsashin roba hukumar kwallon kafar Ghana ma ta yi Allah wadda da lamarin inda ita ma ta kaddamar da nata bincike akan rikicin da ya tashi a wasan da aka buga tsakanin Asante Kotoko da Birekum Chelsea a birnin Kumasi yan kallo sun fusata ne da alƙalancin wasan inda kuma suka yi yunkurin kaiwa ga alƙalin wasa a daidai lokacin da Kotoko take shan kashi da ci ɗaya da nima wata sanarwa da 'yan sanda suka fitar ta ce rikicin ya soma munana da yadda 'yan kallo suka soma lalata kayayyaki a filin wasan lamarin da ya sa jami'an suka yunkura domin kwantar da tarzomar dan wasan kungiyar Manchester City Sergio Aguero ya kafa sabon tarihi na kasancewa dan wasan kasar wajen Ingila da ya fi kowa yawan zura kwallaye a gasar Premier Aguero ya zura kwallaye uku a wasan da City din ta ragargaza Aston Villa da ci 6-1 a jiya Lahadi wanda ya bada adadin kwallaye 177 da ya zura a gasar ta Premier dan kasar Argentina mai shekaru 31 ya zarta tarihin Thierry Henry inda a yanzu ya daidaice da yawan kwallayen da Frank Lampard ya jefa a gasar a wani labarin kuma kungiyar Aston Villa ta rattaba kwantaragin aron tsohon mai tsaron gidan kungiyar Liverpool da Spain Pepe Reina har na tsawon sauran kakar wasanni Reina mai shekaru 37 yana a rumfar 'yan kallo a wasan da Villa din ta sha kashi a hannun City a jiya Lahadi Villa na bukatar mai tsaron gida bayan da ɗaya daga cikin masu tsaron gidanta Tom Heaton ya sami rauni aka kuma tabbatar da cewa ba zai buga wasa ba har zuwa ƙarshen wannan kakar wasannin Reina ya buga wa Liverpool wasanni 394 tsakanin shekarun 2005 da 2013 kafin ya koma Bayern Munich ta kasar Jamus bayan kwashe tsawon lokaci a zaman aro a kungiyar Napoli ta kasar Italiya Murtala Faruk sanyin na a Washington DC
Abai da Murtala mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice
A takaice an kammala tattaunawa tsakanin shugabannin bangarori biyu na Libya da suke yaki da juna a yau Litinin a birnin Moscow inda ministan kasar wajen Russia ya nuna cewa an samu ci gaba wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan kullar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin su wacce Russia da Turkiya suka samar Russia da Turkiya sun kasance su ne masu sasantawa a tsakanin Libya a tsakanin bangarorin biyu An shiga rana ta uku a yau Litinin, yayin da masu zanga-zanga a ƙasar Iran suka fantsama kan tituna birnin Tehran da kuma wasu sauran garuruwan ƙasar, bayan amincewar da gwamnatin Iran ta yi na cewa ita ta harbo jirgin saman fasinjan Ukraine a ranar Larabar da ta gabata. Dukkanin fasinjojin 176 da ke cikin jirgin sun hallaka. Mayakan ƙungiyar Al-Shabab a Kenya sun kashe wasu malaman makaranta uku. Sannan suka yi garkuwa da wani malami a makaramar hukumar Garissa da ke kusa da iyakar kasar da Somalia. Rahotanni da 'yan sanda suka bayar na nuna cewa mayakan sun kyale wata mata da ke shayarwa saboda ita mace ce a makarantar primary da ke Kamusi. Sannan maharan sun cinna ofishin 'yan sanda wuta da kuma lalata hanyoyin sadarwa a harin. Shugaban jam'iyyar mai mulki ta Bharatiya Janata Party mai kishin ƙasa a jihar West Bengal a India ya yi barazanar harbewa tare da kama duk wanda ya sake zanga-zanga kan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa wacce ta haifar da bore da aka kwashe wata guda ana yi a duk faɗin ƙasar.
Tuma sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Tasile wacce ta karanto mana labaran duniya da Julie Davis Gresham ce ta hada mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin wanda zanga-zanga ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma goben wata.